Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kawo mata su ce kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyon amfani, sarauniya, fara'a, noma da alon da kuma niyya. Haka kuma ana iya samu a rediyo Alpha na kuma su dake kasar Ghana. Masu na'urar computer kuwa suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sare, assalamu alaikum, barkan mu da raka. Yanzu din Maladan Ibrahim Awa ne, amma wannan karan da Ibrahim ka Almasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a wannan daren. A cikin shirin za ku cewa kungiyar kwadago ta Najeriya ta yi tafitali da shawarar da kwamitin sake fasalin Najeriya ta bayar da ya ce a rusa kananan hukumomi. Haka kuma muna da labarin wasanni wanda Aliyu Mustafa Sokoto za ya kawo muku, amma duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Dambarwarar siyasar Afirka ta Kudu din nan mai tsanani ta kai matuƙa a yau ɗin Litini, yayin da shugabannin jam'iyyar ANC mai mulki suka yi wata ganawa inda suka buƙaci shugaba Jacob Zuma ya yi murabus bayan an shafe sama da mako guda ana tattaunawa ba tare da cimma matsaya ba. To amma ɓangaren adawa ya zaƙe cewa ba wannan ne babbar matsalar siyasar ƙasar ba, yana mai kiran da a gudanar da zaɓe da wuri saboda a mai gurbin Zuma. Dambarwar siyasar Afirka ta Kudu ba za ta zo ƙarshe don kawai Zuma wanda bai da farin jini ya sauka ba, a cewar sabuwar gamayyar jam'iyyun siyasar ƙasar a yau ɗin Litini, a daidai lokacin da manyan ƙusoshin jam'iyya mai mulkin suka taru don kiran Zuma ya sauka. Jam'iyyun na adawa da suka game sun ba da sanarwa yau ɗin Litini cewa suna ƙoƙarin ganin an kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa a Majalisar Dokoki wadda za ta zama tattara da Zuma zai fuskanta. A baya irin wannan ƙuri'ar ba ta yi nasara ba saboda Zuma ya samu goyon bayan jam'iyya mai mulki wanda a yanzu ya rasa. Gamayyar jam'iyyun adawa ƙarƙashin jagorancin Democrat Alliance da kuma EFF mai tsananin ra'ayin gabadai-gabadai ta ce za ta buƙaci a rushe Majalisar Dokokin ƙasar a kuma gudanar da zaɓe da wuri da zarar Zuma ya sauka. Shugaban jam'iyyar EFF Julius Malema ya ce ɓangaren na adawa bai son a bar mataimakin shugaban ƙasa Cyril Ramaphosa ya maye gurbin Zuma har sai lokacin da aka gudanar da zaɓe baɗi.
Yau Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana shirin nan nasa da aka yi ta jira na farfaɗo da muradun mu rayuwa da ke taɓarɓarewa, inda ya gana da wasu jami'an gwamnatin tarayya na yankuna don tattauna batun. Shirin ya haɗa da samar da dala biliyan 200 a matakin tarayya da kuma dala trillion 1.3 zuwa trillion 1.5 a matakin jihohi da kuma kamfanoni, waɗanda za a yi amfani da su a wannan aiki na tsawon shekaru 10 na gyara hanyoyin mota da gadoji da jiragen ƙasa da dai sauran abubuwan more rayuwa. A wani bayani da ya yi ta kafar Twitter, Trump ya ce wannan mako zai kasance mai muhimmanci ga batun abubuwan more rayuwa ne bayan wutar kashe dala trillion 7 da ƙasarmu ta yi a gabas ta tsakiya. Yanzu lokaci ya yi na fara kashe kuɗi don bunƙasa ƙasarmu. Za a samu dala biliyan 200 daga matakin tarayya ne daga kuɗaɗen da ake zaftarewa daga wasu shirye-shirye na yanzu. Adadin Trump ya amsa cewa bai isa ba. Za a kashe wani adadi na wannan kuɗin kan wasu shirye-shiryen da za su taimaka wajen samun kuɗaɗe daga matakin jihohi da kuma ƙananan hukumomi. Za a kashe wajen dala biliyan 50 kan ayyukan bunƙasa karkara wanda za a bayar a jihohi.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya bayyana a yau ɗin Litini cewa cimma yarjejeniya da Koriya ta Arewa kan shirinta na nukiliya da makami mai linzami ba zai yiwu ba har sai Koriya ta Arewar ta amince za ta gudanar da shawara tsakaninta da Allah. Sakataren ya yi magana ne a wani tare manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen Misira Sami Shukri bayan da jami'an diflomasiyya suka tattauna kan batutuwan tsaro a yankin da suka hada da batun Libya da Syria tare kuma da hanyoyin kawo zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falastinu. Tillerson ya gana da shugaban kasar Masar Abdel Fattah al-Sisi, kasancewar Misira ƙasa ce ta farko da zai yada zango a ziyarar da yake yi a yankin da za ta kai shi ƙasashe biyar a yankin na Gabas ta Tsakiya. Ziyarar za ta kai shi ƙasashen Jordan da Turkiya da Lebanon da kuma Kuwait. ana jin shugaban kasar Masar El-Sisi shine zai lashe zaben kasar bayan da ƴan takara da za su yi gogayya da shi sosai suka janye.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jami'an bincike da aikin gaggawa a Rasha sun binciki wani fili mai cike da kankara a yau Litini bayan garin birnin Moscow, inda suke neman barbashin wani jirgin saman da ya fado a jiya wanda ya kashe mutane 71 da ma'aikatan jirgin da kuma kananan yara 3. Fasinjoji 65 ne dai suke cikin wannan jirgin, wanda shekarunsu ya kama daga shekaru 5 zuwa 79 ne a cewar wata takarda da ma'aikatar aikin ba da agajin gaggawa ta Rasha ta fitar. Amma bata bayyana asalin kasashen mutanen ba. Ma'aikatar ta bayyana cewa fiye da mutane 400 da motoci 70 ne aka aika wajen da hadarin ya auku. Kuma shugaban kasar Vladimir Putin ya bayar da umarni da aka fara kwamiti na musamman domin binciken abin da ya yi sanadiyar hadarin wannan samfurin jirgin mai suna Antonov mai lamba AN-148 jim kadan bayan tashin sa. Ana zargin tana yiwuwa azizancin dan adam ne ko matsalar inji da kuma matsalar yanayi na daga cikin dalilai da ake zargin suka haddasa wannan hadari, a cewar hukumar binciken na Rasha. Kuma basu fadi ayyukan ta'addanci a cikin abubuwan da ake zargi da wato kawo wannan hadarin ba. Labaran duniya kenan, ku saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. Kabarin bude taskar rahotannin namu da batun rusa kananan hukumomi da kwamitin sake fasalin Najeriya ta bayar. Ga kuma Madina Daura da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wani abu mai kaman mayarwa kwamitin sake fasalin ƙasa da jam'iyyar APC ta kafa martani. Shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi Ibrahim Khalil ya ce abu ne mai wuya shawarar rusa kananan hukumomi ta karbu a dukkanin matakan gudanarwa a kasar.
Ina tabbatar mana rahoton kwamitin RFI ya ba da shawara a rushe kananan hukumomi, a debo ayyukan kananan hukumomi a kwatsa su akan aikin jiha, a debo wasu muhimman ayyuka daga ayyukan gwamnatin tarayya a dawo da su gwamnatin jiha. Ina za mu je ya ilahi, shikenan babu wani wanda zai zama ina da farcen susa sai ka zama gwamna a Najeriya. Wannan ba zai haifar wa da Najeriya da mai ido ba. Idan dai ana so a samu ƙasa wadda kowanne ɗan ƙasa zai alfahari da ita, ƙasa da za a yi maganin barantar da 'yan ƙasa a wasu ƙasashe sakamakon rashin jin daɗin zama a cikin ƙasarsu. Kwanan na ake dawo da matasa daga Libya sun je an mai da su baroni. Idan ƙananan hukumominsu suna aiki yadda ya kamata, wallahi babu matashin da zai bar ƙauyensu ya tafi Libya.
To sai dai duk da ci gaban da kwamitin ke ganin za a samu idan an baiwa gwamnoni dama na su ci gaba da mayar da ƙananan hukumomi wani ɓangare na gidajensu, Nasiru Kabir na ƙungiyar Nigerian Youth for Positive Change ya yi tsokaci.
'Yan Najeriya mun gama gaya musu, kuma muna kan gaya musu su tashi tsaye su kuma sani, kuma Najeriya ta sani, wallahi ina bai tabbatar miki ba za mu taɓa yadda ba, kuma ba za mu bar wannan abu ta yi tasiri ba. Ko an ki ko an so, sai an ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu. Talaka ne i zaɓi gwamnatin nan, kuma idan gwamnatin ta ƙi ta yi wannan, to ina mai tabbatar miki mu abinda mu talaka ine ma in gwamnati ta ƙi ta bashi, to mu muna da hanyoyin da za mu bi mu gayawa talakan shi ya san abin da zai yi wanda zai biyo baya, wanda kuma ba zai wa gwamnatin daɗi ba. A ɗauko wani kwamiti a ce wai a sake duba abinda talaka igabatar. Ba fa mulkin soja muke ba, wannan demokradiyya ne, kuma 'yan Najeriya ne, kuma 'yan Najeriya ne su suka ce ga abinda muke so. Saboda haka in shugaban ƙasa ya sani ko jam'iyyarsa ta sani, mu a wajen haramtacciya ce ban kuma ga dalilin ma kafa wannan kwamiti ba.
A lokacin da yake jawabi a game da wannan batu na rusa ƙananan hukumomi, Dr. Yunusa Tanko na jam'iyyar National Conscience Party wato NCP ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa,
mu a siyasance abin da muke gani, muna ganin idan jam'iyya ta fito ta nemi zaɓe, tana da abin da ake kira manifesto, wata ma'ana manufar ta abin da ke tattaro mutane. To kuma APC tana da nata manufar da take so wa mutane. A nawa tunanin ina jin wani kuskure ne, kuma yaudara ce a ce jam'iyya bacin ta riga ta fito da manufar ta tura wa jama'a cewa ga abin da ke ne za ta yi muku, kuma daga baya ta zo ta shawo wani kwamiti da zai sake duba abin da aka yarda da shi da farko. Wannan an nuna cewa babu gaskiya a ciki.
To sai dai dan majalisar wakilai Muhammad Musa Soba ya yi ƙarin haske.
Ita wannan shawara da 'yan kwamiti suka bayar matsayi ne na shawara, kuma ba wai matsaya bace ta jam'iyyar APC a halin yanzu, saboda ita kanta jam'iyyar sai ta zauna ta duba ta ga menene ya kamata a yi, menene ya kamata a amince a cikin shawarwarin, menene kuma bai kamata a amince da shi ba. saboda haka yanzu kai tsaye ba za mu iya cewa wai matsaya bace ta jam'iyyar APC na cewa a rusa kananan hukumomi, kuma kowace jiha ita kanta da headquarter ta da komai ai duk suna cikin kananan hukumomi 774 ne. Saboda haka ban tsammaci cewa wata shawara na a rusa kananan hukumomi in yazo gaban majalisa zai samu wucewa ba. Wannan dai tana nan a matsayin shawara na committee ta kai ma jam'iyya, kuma ni na tabbatar ita kanta jam'iyyar APC ba za ta yadda da wannan shawara na rusa kananan hukumomi ba.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wa gaira Madina, kuma akan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin menene ra'ayoyinku game da shawarar da wannan committee ya bayar na rusa kananan hukumomi? Amma kafin mu huda layukan mu, a ci gaba da shakatawa da wannan.
Lalle shugaba dai me sirrin zaman lafiya, in ya zo ai zaman lafiya, in yake ko a tashi sama. Lalle shugaba
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla, mun samu kiran farko daga Nasarawa. Waye daga Nasarawa?
Yawwa, to alhamdulillahi, wanda kuka samu daga jihar Nasarawa, Garba Sale likitan radio ne na garin Abu Abun Domin jihar Nasarawa.
To Garba Sale, ja mu je, me ya ra'ayinka game da wannan maudu'i na yau?
To a gaskiya ra'ayina a wannan shiri, ni sai in ga kamar wanda ya kawo wannan motion a majalisa kamar baya son ci gaba.
A'a, ba a majalisa bane, ba a majalisa bane fa, committee ne aka shirya don sake fasalta tsarin Najeriya. Kwamitin ne ba da wannan shawara.
Kwamiti bai dace ma ya yi zama a kan wannan tsari na cewa a rusa kananan hukumomi ba.
Me yasa?
Domin mu talakawa ta kananan hukumomin ne muke samun ci gaba da ayyukan da ake mana, duk karamar hukuma ne take mana. A nan mu ma a gurguje abin da muke roƙo, muna fata su 'yan majalisa su kafa doka a ba ainihin kananan hukumomi cin gashin kansu, komai ya rinka zuwa kai tsaye domin mu samu a haɓaka mana kananan hukumomi da cigabanmu. A gurguje nawa ra'ayin kenan, da fatan wannan kuduri da ni na sa a raina, Allah ya sa zai samu shiga.
Mun gode ƙwarai Malam Garba. Yanzu bari mu je Dama Turu. Waye daga Dama Turu? Eh, ja mu je, muna jin ka.
Waziri Sasa ne sunana.
To Malam Waziri, me ye ra'ayinka game da wannan batu?
Ina fatan kuna lafiya.
Kalau.
To ra'ayina nan shine gaskiya ya kamata kananan hukumomi a ba su gashin kansu.
Ba ma a rusa su ba.
Ba ma a rusa su ba.
To kana ganin?
Don a gaskiya kananan hukumomi su suke tare da talaka.
To kana ganin haka zai inganta rayuwar talaka?
Saboda haka wannan committee na SFI mu gaskiya ba mu gamsu da shi ba.
To maganan kananan hukumomin ko gaba ɗaya aikin committee ba ku gamsu da shi ba?
Aikin kwamitin ma gaba daya mu bai mana ba.
Aka ce hannu hagun wani daman wani. To mun gode Malam Waziri Tasa. Mun samu kira daga Kaduna. Waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa ke magana?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa Garo,
oga mu barka da aiki.
Barka da warhaka Alhaji Musa Garo.
To alhamdulillah, ni gaskiya al'amari wannan shawara da gwamnatin jihar Kaduna ya bada, gaskiya mu ba mu yarda da wannan ma shawaran ba. Wannan kuma tun ai muna fatan ma 'yan majalisar tarayya da sanata da bangaren wakilai su kokari su rushe wannan kwamiti, kada wannan kwamitin ma ya shigo. Saboda shi oga barin gaya ma wata magana ka ji. Kaga mu da muke nan 'yan kananan 'yan siyasa, ko kuma mu ce ma 'yan siyasa a Najeriya, idan muka ɗauka ita kanta ƙaramar kuma zai kusa da talaka. Talakan nan ta nan gudu zai samu ruwan famfo, zai samu dan wasu ayyuka da sauransu. Amma idan aka rushe, ai kaga akwai wani nau'i na kenan kawai za a yi handama da babake da kuɗin talakawa ne. Da haka mu ana wa shawarar na?
Eh, amma baka san ka san dalilan da suka kwamitin ya baya. tukunna
mu ba wanda lije wannan kwamiti zai bada wanda zamu yarda da shi a matsayin mu na ƴan Najeriya dan haka muna kira duk wannan majalisa da yasa hannu a wannan kwamitin ma ai fasin wannan kwamitin to gaskiya al'amari dan kokarin da zamu dawo da shi a taku labi
to mun gode kwarai Alhaji Musa Garo bari mu je jihar Kebbi Najeriya waye daga jihar Kebbi
to kuna magana da Shehu Alba Asara daga Kebbi State
to Shehu Alba Asara me ra'ayinka
to ra'ayina gaskiya ni wa'anda kuma suka zauna zancen wai a rushe kananan hukumomi ba su ma yi tunani mai kyau ba
to
don tunaninsu ba alheri bane ga Najeriya
to me yasa ka ce haka
to abin da yasa na ce maka yanzu mu danko sagu chairman din mu shi tsonti shin din nan magana Allah yana taimakawa kwarai da gaske don mun ma dare da ma dai aikin shi gaba dai
to
yanzu muna so dai nan danko sagu yankin mu wutan nefa mu muna so don Allah ya duba ya gyara mana tuna da yana duba ga lamarin talakawan danko sagu
to mun gode mallam Shehu Araba Sara bari mu je Nasarawa waye daga jihar Nasarawa
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
ina magana da Saido Hausawa dadin kowa doma jihar Nasarawa
to Saido Hausawa me ra'ayinka game da wannan batu
ra'ayina gaskiya Air Fai ya hakuri mana
to
irin barna na ya Kaduna shine kuma ya sa ya kwaina saboda Allah ya rushe local government
a shawara ce ba
ayya to shawaran shi nan bai yi ba ya hakuri
to mun gode mallam sai
ya hakuri sai aji ka Kaduna wani ya haka gaskiya ba zan mu ya tai mushi ba zan mushi alkulu
mun gode da wannan ra'ayi naka mallam sai bari mu je jigawa waye a jihar jigawa
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
ina magana da jigawa Guri local government.
Wace magana?
Na magana da Dawaki Guri local government.
To Dawaki Guri me ra'ayinka?
Wannan magana ai ma kawai kuma ba ma wai kamata ba. Sama ma ai wannan magana bai ma dace ba.
To
kuma hukuma
me yasa?
Ga ta mu ha to zancen ma talaka ma yace arbi ai zancen karamar hukuma ma yace sauraruwa nan mutane ne wanda kawai su ko burin su kansu suka sani. Amma talaka kada na magana kan tsoruwai. Karamin hukuma a ruhe ta to a kai mai na
saurayin da wake guri kenan yanzu bari mu je jihar Katsina na jawa ya daga jihar Katsina
assalamu alaikum kana magana da
Abdulkadir daga Jigawa to Abdulkadir me ra'ayin ka game da wannan batun
sai da gaskiya wanda ya bada wannan gurgurdan shahara gaskiya ce kamar ke dubawa
to me yasa ka ce haka hujja
abin da yasa ce haka gaskiya to kana hukumomi su ne suka gobe talakon za ta maka mu
to shikenan da ra'ayin Abdulkadir ne muka kawo ƙarshen kiran da zamu iya dauka yau sai gobe kuma idan mun zo da wani sabon maudu'i wanda ba samu kira ba sai a kokarta domin a samu kira to madalla a yanzu kuma ga shirin mu na gaba
labaran wasanni
jama'a barkanku da wannan lokaci da sado mu da ku a nan sabon shiri na labaran wasanni welcome me zai hada mutanen kasashen mu na Afirka da wasannin hunturu na sanyi abinda ba su saba da shi ba yau muna son ba ku karin haske ne game da wasu zaratan yan mata yan Najeriya da ke zaune a nan Amurka wanda suka kudurta su je Koriya ta Kudu so wakilcin Najeriya a wasannin da ake gudanarwa a halin yanzu a birnin Pyeongchang da Koriya ta Kudu din a wasannin hunturu kenan na bana wannan yan matan da suka hada da Sean Adegun da Ngozi Umu Mary da Akuma Umiyoga da kuma Shimedele Adiabo sun dauko tutar Najeriya lokacin da ake bikin buda wannan wasanni a ranar Juma'a da ta wuce lokacin da kasashe daban-daban suke maci wato abin da yake da ƙarin ban mamaki ma da sha'awa game da wannan yan matan shine suna wasa ne a cikin wani sabon wasan da yan Afirka ba su saba da shi ba da ake kira bobsled a cikin wani abu mai kama da jirgin kwale-kwale wanda ake tsere da shi ko kuma ake guga da gudu da shi jaridar Guardian ta Najeriya wacce ta bada tarihin waɗannan yan mata din ta nuna cewa sun samu gagarumin mutarbo lokacin da suka isa a cikin Koriya din a wurin yan Najeriya da yan Koriya da sauran mutanen kasashen duniya da ke kallon wannan wasan da kuma wanda suke zaune a can dukkan ƴan matan nan da ke wannan wasa a America aka haife su kuma suna zaune ne a jihar Texas wanda ke nufin cewa da sun ga dama da Amurka za su wakilta a wajen wannan wasanni din ba Nigeria ba amma suka kudurta cewa Nigeria za su je su dauki tutarta su gwada wa duniya labarin ƴan matan nan labari ne da yake dauke da babban darasi musamman ga ƴan wasa da suke da buri na cimma irin wannan kuduri da ƴan matan suka cimma amma ba sa da kuɗi wato abun ya fara ne daga kan ita Shun Adigun wacce tsohuwar ƴar wasa ce daman wacce ta taba takarar gudun fanfalaki na mita 100 kuma ta taba zuwa ma a London shekarar 2012 ta wakilci Najeriya to shine ta so ta kafa wannan kungiya da za su yi wannan gasa din shine ta gayyato wannan sauran ƴan matan guda biyu ta fara da su wato Ingozi da kuma ita Akoma wanda kuma suka ce za su je su yi wannan abin tarihi na wakilta Najeriya a karon farko a irin wannan wasa din to suna bukatar kuɗi ba su da kuɗi domin suna bukatar kuɗi ba dan kawai su sayi kayayyakin gwajin wannan wasan ba wanda aka ce kayan mai tsada ne kware da gaske suna bukatar kuɗi kuma domin ainihin ita tafiya zuwa inda za a je har a samu cancanta shiga wasannin Olympics din to shine sai suka shiga cikin duniyar gizo akwai wani dandali da ake kira GoFundMe wato wani website ne wanda mutane da ke da bukatar kuɗi sukan je su nemi taimakon al'umma daga gare shi kuma ƙarshenta da ƴan matan nan suka hada ancin dala Amurka 75,000 misalin naira miliyan 27 da ƴan kai kenan a cikin wa'adin watanni 11 to wannan ya ba su damar suka je kore ta kudu domin su wakilci Najeriya kafin su tafi an yi wata gagarumar liyafari musu bankwana a hotel din Sheraton da ke keje ta Lagos a can Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ya aika wakiliyarsa wato Abike Dabire wacce ta ce mai bashi shawara kan harkokin ƴan Najeriya mazauna ƙasashen ƙetare inda kuma ta gaya musu cewa ko da sun yi nasara ko sun kasa shugaba Buhari ya alƙawarin cewa zai shirya musu liyafa saduwa da su a nan cikin gidansa na villa da ke can Abuja to a daidai lokacin da muke kawo muku wannan labari dai idan muka kalli allan lambobin girma da ake samu a wajen wannan wasa din kasar Norway ce a gaba da jimillar lambobi guda 9 sannan da Jamus da Canada da Netherlands suna binta kowace tana da lambobi 7-7 Amurka ce a matsayi na 5 da lambobi 4 sannan ita mai masaukin Korea ta kudu tana can a matsayi na 12 da ƴan lamba guda 1 amma fa ta zinariya ce jama'a ya kacin labaran wasanni yau kenan sai wata litinin Allah ya kai mu mun bar ku lafiya
yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Yayin da matsalolin tattalin arziki da siyasar kasar Venezuela ke ƙara taɓarɓarewa, shugaba Nicolas Maduro yanzu ya maida hankali akan shugabannin ɗarikar Catholic da suka ɗaga murya akan takaicin da lalatacciyar gwamnatin Maduro ta ɗorawa al'ummar Venezuela. Maduro ya sa a binciki shugabannin addinai da ke sukar gwamnatinsa, inda ya yi ikirarin cewa Watakila sun aikata laifi ƙarƙashin wata dokar da aka kafa a watan Nuwambar bara da majalisar rubuta tsarin mulki wacce ba halattacciya ba ta yi wanda galibi wakilanta magoyan bayan shi Maduro ne. A cikin wasu matakai, ita dokar tsarin mulki mai da'awar hana nuna ƙin jini ko tsana domin zaman lafiya da kwanciyar hankali ta yi tanadin hukunta waɗanda ke yayata ƙin jini a yanar gizo da kafofin yaɗa labarai ɗaurin shekaru 20 a gidan yari, yayin da mambobin jam'iyyu waɗanda ake zargi sun yayata bayanan ƙin jini dole a kore su daga jam'iyyun. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta kwatanta dokar a matsayin wata barazana a zahiri da za ta hana 'yancin faɗin albarkacin baki, yayin da hukumar kula da 'yancin bil'adama a ƙasashen da ke nahiyar Amurka ta ce hakan ka iya haddasa tsoro ko firgita mutane, wanda hakan ya saba da tsarin inda ake bin tafarkin demokradiyya. Yin amfani da wannan dokar a matsayin makami kan shugabannin addini a Venezuela wata hanya ce sabuwa ga shugaba Maduro na hana waɗanda ke adawa da shi bayyana ra'ayinsu. Maduro ya kira sunayen shugabannin ɗarikar Catholic, wadda kafofin yaɗa labarai suka ce sun haɗa da Bishop Victor Hugo a yankin da ake kira San Felipe, da Antonio Lopez, shugaban ɗarikar a yankin Barquisimeto, waɗanda ya kira lalatattun mutane a cikin rigunan addini. Ya kuma ce cocin Catholic a Venezuela na cike makil da shedanci, tsana, da haramtattun bayanai ko ƙarya. A shekarar 2017, shugabannin addinai sun soki rusa tsarin mulki da dokar oda a ƙasar. Hakan nan ko a kwanan nan sun soki sanarwar da aka bayar a gaggauce na zaben ƙasar da shugaba Maduro ya dage tilasta an yi shi a cikin watan Afrilun bana. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi Allah wadai da kiran da Maduro ya yi na a gudanar da bincike a kan bishop-bishop ɗin su biyu ƙarƙashin sabuwar dokar hana ƙyama waɗanda suka yi magana a kan yunwa da cin hanci da rashawa. A wata rubutacciyar bayani da ta yi, Haley ta yi nuni da cewa salon mulkin Maduro na gallazawa da danniya da cin hanci da rashawa da rashin kuɗi da kuma ci gaba da ƙuntatawa al'ummar Venezuela. Auna shugabannin addini da suke ƙarfafa zaman lafiya ga mabiya a nan, mulkin Maduro tana ci gaba da nuna cewa abin da ya dame ta shine ci gaba da riƙe madafin iko, amma bata damu da ƴanci da haƙƙoƙin al'umma da yadda suke rayuwar yau da kullum ba. Jakadiya Haley ta ce, za mu ci gaba da goyon baya ga al'ummar Venezuela a gwagwarmayar da suke yi na sake farfado da demokradiyyarsu, duk kuwa da mugun shugaba mai mulkin mallaka. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara taƙaice. To, a takaicin, dambarwar siyasar Afirka ta Kudu ɗin nan mai tsanani ta kai matuƙa a yau ɗin Litini, yayin da shugabannin jam'iyyar ANC mai mulki suka yi wata ganawa inda suka buƙaci shugaba Jacob Zuma ya yi murabus bayan an shafe sama da mako guda ana tattaunawa ba tare da cimma matsaya ba. To, amma ɓangaren adawa ya zaƙe cewa ba wannan ne babbar matsalar siyasar ƙasar ba, yana mai kiran da a gudanar da zaɓe da wuri saboda a mai gurbin Zuma. Yau ɗin da Litini, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana shirin nan nasa da aka yi ta jira na farfaɗo da madafun more rayuwa da ke taɓarɓarewa, inda ya gana da wasu jami'an gwamnatin tarayya da na yankuna don tattaunawa kan batun. Shirin ya haɗa da samar da dala biliyan 200 a matakin tarayya da kuma dala tiriliyan 1.3 zuwa tiriliyan 1.5 a matakin jihohi da kuma kamfanoni, waɗanda za a yi amfani da su a wannan aiki na tsawon shekaru 10 na gyara hanyoyin mota da gadoji da jiragen ƙasa da dai sauran abubuwan more rayuwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya bayyana a yau ɗin da Litini cewa cimma yarjejeniya da Koriya ta Arewa kan shirin nukiliyarta da makami mai linzami ba fa zai yiwu ba, har sai Koriya ta Arewar ta amince za ta gudanar da shawarwari tsakaninta da Allah. Jami'an bincike da aikin gaggawa a Rasha sun binciki wani fili mai cike da kankara a yau ɗin nan Litini bayan garin birnin Moscow, inda suke neman barbashin wani jirgin sama da ya faɗo a jiya wanda ya kashe mutane 71 da ma'aikatan jirgin da kuma wasu yara ƙanana 3. Haramtacciyar ƙungiyar Taliban Shiyar Pakistan ta tabbatar a yau ɗin nan Litini cewa mataimakin shugabanta na daga cikin manyan mutanen da koko ɗan ƙungiyar da aka kashe a harin da Amurka ta kai da jirgi marar matuki.
To, madallah, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da safe ku ci wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciciko, har da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taimaka min muka gabatar da shirin, sai Julie Gresham ta ba da umarni, sai kuma injiniyanmu na wannan lokaci wanda kuka saba jin muna kira injiniyanmu wato zanga-zanga dindindin. Ni Ladan Ibrahim ke cewa mun fara lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya da alheri.